Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radiant Freedom muryar jama'a ke gabatar da Indaranka. Wani binciken masana ya bayyana cewar akwai alamar hauka tuburan akan duk wani mutum da ke ɗaukar hoton selfie sau uku a rana, balle kuma a ce ya yaɗa hoton a Facebook ko Instagram. Budurwar nan da aka bankaɗo yadda mahaifinta ya ɗaure ta a turke sama da shekaru uku na ci gaba da karɓar magani a asibiti, har ma masana a fannin kwakwalwa suka ce ta samu motsin kwakwalwar. Su kuwa tawagar kwamitin nan da gwamnatin jihar Kano ta kafa domin tsaftace makarantun mari ta fasa wata makaranta ta ɗaiba da ake ɗaure 'yan mari, har ma kuma ta kubutar da waɗansu 'yan mari da ba a bayyana mana adadinsu ba. An kuma wai mace ta haifi mace, wasu 'yan sintiri sun ƙara shiga tsaka mai wuya bayan da zargin wuce ka'idar aikinsu ya yi sanadiyar rasuwar wani matashi. Su kuwa iyalan mamacin nan da aka ƙona shi da matarsa da 'yarsa a Gayawa sun bayyana halin da rayuwarsu ke ciki bayan rasuwar wannan bawan Allah. Za mu kawo muku wasiƙar mu ta kaito tunda dai yau take Laraba ta bawa ranar samu. Daga nan kuma mu ƙarƙare shirin sai kuma wani jikon wai kare ya zubar da tsumin kura.
Ba ku shawara kan aikin noma,
kimanin masu iri na Bano,
kuma na alkama masara shinkafa,
kimanin masu iri na Bano,
kuma tumatiri kabeji da kankana,
kimanin masu iri na Bano,
gero da makarastawar kuku nema,
kimanin masu iri na Bano.
Masha Allah, gona ta tayi kyau, yabanya ta haɓaka.
Kai Malam Nuhu, ada sambatu kuma?
Dole ne nayi sambatu laure. Na yi dace wajen samun iri mai kyau mai inganci na kamfanin Chimande. Lallai irin Chimande yana da kyau sosai da sosai. Na kuma yi amfani da shawarwarinsu wajen gudanar da aikin noma na bana. Manoma ku garzayo Chimande domin samun iri mai kyau mai inganci tare da samun shawarwari na gudanar da aikin noma. Don ƙarin bayani, ku neme mu a number 17 kan titin Katsina Road, ko ku neme mu a number tarho kamar haka: 0803666842.
Chimande, masu hada-hadar iri tare da ba da shawarwari na aikin noma.
Kuzo manoma,
sai irin Chimande ya kun shuka.
Sanro uban karbuwa, sanro da mungon hali.
Albishirinku jama'a, muna sake gabatar muku da shahararren maganin sauron nan na Wanzen mai inganci. Yana fatattakar sauro nan take, ya kashe shi babu ɓata lokaci. Yana ɗaukan dogon lokaci, yana aiki baya cutarwa. Ga ƙamshi mai gamsarwa, lokacin da kai amfani da maganin sauro na Wanzen, za ka yi baccinka babu damuwar sauro. Maganin sauro na Wanzen shi ne ingantaccen maganin sauro. Ba a haɗa shi da wani maganin sauran wajen murƙushe sauro da sauran ƙwari. Maganin sauro na Wanzen tuni ya ɗara sauran, yana nan a kasuwannin ƙasar nan manya da ƙanana, shaguna da supermarket. Don ƙarin bayani a kira nambar waya 0806-79-0087 ko 0700-385-5555 domin tunanin maganin sauro. Yi tunanin maganin sauro na Wanzen, shi ne zai gamsar da ku.
SD Express Transport da ke tashar mota ta unguwa uku na tashar mota ta Luxurious Bus da ke New Road Sabon Garin Kano, sai ofishinsu da ke Mandogarage Kaduna.
Suna tashi a Kano zuwa Lagos, daga Lagos kuma zuwa Kano, Kaduna zuwa Lagos da Edo,
Leventis Agege, Abeokuta Expressway, Ibadan zuwa Kano da kuma Kano zuwa Ibadan.
Muna tashi a kan lokaci kuma motocinmu sabbi ne. Muna da ƙwararrun direbobi masu kula da ku da kayanku.
Ka aika da saƙon kayanka kuma ka karɓa a kan lokaci.
‘Yan kasuwa SD Express ta kuce. Jami'ar Ahmadu Bello Zaria ta ba su lambar yabo a 2019 saboda iya tafiyar da harkar sufuri. ‘Yan adaidaita,
‘yan taxi
da ‘yan okada
waɗanda suka kawo SD Express passenger suna da tukuiti na musamman.
Don ƙarin bayani sai a buga lambobin waya
0800-22-78-39
ko 0800-22-76-79
ko 0800-85-77-74.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Indaranka, wanda masu salon magana sukan ce kashi a kallo. Kwanci tashi ba wuya, domin yau kimanin kwanaki 36 kenan wasu miyagu da har yanzu ba a gama hakikance su ba suka bi dare suka kulle wani mutum a gidansa da ke Gayawa tare da matarsa mai juna biyu da SA Karama suka kuma zazzaga man fetur suka cinna musu ta. Tun suna ihu da kokarin balle kofar su fito har sai da karfin su ya kare suka saduda suka kuma mika wuya. Wannan labari ya tayar da hankali matuka, amma cikin kankanin lokaci aka samu wani matashi mai suna Salisu Idris dan shekara 21 wanda aka samu wasu sassan jikinsa a toyi, ya kuma yi wa duniya jawabin cewar da shi aka aikata waccan ta'asa, amma kuma bai yi bayanin ainihin dalili ba ko kuma wanda ya sa su. Daga bisani ne bincike yayi nisa aka gano cewar akwai zargi mai karfi akan wani matashi mai suna Alhaji Takano cikin masu hannu a waccan ta'asa, kuma a lokacin ya riga ya arce zuwa birnin Asaba na jihar Delta. Daga bisani yan sanda suka bi kwakwafi suka gano shi suka kuma niki gari suka tafi birnin na Asaba domin kama shi ya fuskanci alkali. Sai dai kafin su karasa an sanar da shi ya kuma zille ya kara gaba. A nan ne yan sandan suka gano cewar akwai hadin baki a gudun nasa, dan haka suka kamo abokansa. A ƙarshe dai abokan suka bayyana cewar mahaifin wanda ake zargi ne yayi masa waya ya ankarar da shi zuwan yan sandan, shi kuma ya arce ya kara gaba. Dan haka wannan zargi yasa aka kama mahaifin aka kuma gurfanar da shi a kotun majistiri mai lamba 11 karkashin mai shari'a Hussein Rabiu, wanda shi kuma ya bayar da bailin mahaifin wannan matashi da ake zargi da hannu cikin wannan kisan gilla na tsantsar rashin imani. To amma wannan gaba na tuntubi Babajiba Ibrahim kakakin babbar kotun jiha, wanda ya bayyana cewar alkali na da hurumin bayar da wannan beli.
Koti ta ba da shi beli saboda tana da hurumin da za ta ba da beli bayan nema da aka yi a gabanta, amma abin da mutane za su gane tunda ba gama shari'a bane beli baya hana ainihin shari'ar da za a yi.
To a yanda aka bayar da belin ne kuma filin inda ranka ya ziyarci gidan mamacin, inda muka samu ganawa da uwar gidan mamacin wacce ta bayyana mana halin da suke ciki kwanaki 36 kacal da kisan gillar da aka yi wa mai gidan nasu da amaryarsa marigayin Aminu Umar Bala. Yara su ya bar 7 da raguwar matansa guda 2. Cikin 'ya'yansa ne ma wasu kanana suka yi roƙo ga gwamnan Kano mai girma Dr. Abdullahi Umar Gandu da OFR da sauran mahukunta da chief jojin jiha kan a yi musu adalci wajen bin haƙƙin mahaifin nasu wanda aka hallaka lokacin da suke tsaka da morarsa.
Wannan zaluncin da aka yi mana inda ya gwamnati ba ta fito tai wani abu akai ba, an buɗe kowa kofar da zai yi zaluncin yanda ya ga dama. Mahukunta su mai su ɗau wani mataki akai wani abi mana haƙƙinmu.
Nan kuma kwamitin da gwamnatin Kano ta kafa kan gyaran almajiranci da tsaftace shi karkashin Dr. Muhammad Tahar Adamu Baba Impossible yayi dran mikiya a makarantar ƴan mari da ke Rijal Lemo Daiba, har ma an kwashe dukkanin ƴan marin da ke wannan gida. Wakilin mu Yusuf Bala Abdalla yana da cikakken bayani.
Yanzu haka dai waɗannan tarin ƴan mari suna hukumar Hizba dauke da waɗannan mare a kafar su, sannan kuma ana nan ana ta kici-kici yanda za a samo mi walda domin dai yazo ya cire musu waɗannan mari. Duwa da cewar suna su na daban ne.
Uwaye ne sun ka kawo ni nan dai ba. Ta je muna fuskantar kalubale ta gehen harka abinci, ba za mu ci abincin safe ba sai ƙarfe 10:30. Wani biyu ma 11. Abincin da ya kamata a ba mutum guda, shi ake ba mutum uku, abincin baya isa.
Wallahi wanka ai ka kai kudin sati ma ba kai wanka ba. Gaskiya ya jima, ya kai wajen shekara ɗaya dai ba wata yi.
Shugaban wannan committee Muhammad Tahir Adam Baba Impossible ya ce gwamnan Kano ne ya kafa wannan committee wajen ganin an kawo gyara a wannan harka.
Ga muka je bayan mun ga abun muka nemi a kwanci, shi kansa malamin yace ai babu dama a kwanci saboda ba mu kulli bane gigar ne, sai an samo mai walda ya zo a jikinsa aka kafe su da shi ba zai iya yiwuwa ba. To muka yi magana muka tuntubi sama aka ba mu umarni muka kwaso su gaba daya.
To Allah ya kyauta. Shi kuwa ka tabaran kantin zamani na makulashen kaji da sauran kayan mayar da kwalama ya amsa kiran al'umma ya kuma bude reshensa akan titin gidan zu wato Murtala Suya. Murtala Suya ya bude wannan sabon reshe ne tun daga ranar Juma'a da ta gabata a kwanan dan kura kusa da bankin Union Bank. Akwai tanadi na musamman na kaji da zabi masu laushi da ƙara kuzari, haka kuma sun ce akwai shiri na musamman domin ango da amarya. Akwai kaji da zabi na musamman domin masu kaucewa gishiri, ga waɗanda ke kaucewa nama mai tauri ma su ma akwai shiri na musamman gare su na gashin laushi. Bayan nan akwai sauran kayayyakin kau da kwalama irin su tsire da lemuka nau'i-nau'i, gami da biredi da kayan shayi. Na neman ƙarin bayani a kira lambar waya 0803071885. Masu sauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a.
Kawata, menene wannan ke kokarin zuba a tukunya? magnet kenan ga dadi ga gardi ga kamshi ga kuma auki sannan gashi jajawar
kin ga dakata menene kuma magnet
magnet tomato mix sabon tumatir ne mai saukin amfani babu ruwanki da ballayin markade ko kuma azo a ce ya zube a inganta shi a cikin mazubi mai tsafta da inganci kuma da ɗan kudinki kalilan zaki samu sabon tumatir leda na magnet
daga yau ni da iyali na za mu fara amfani da sabon tumatir leda na magnet
ga masu sayan daidai ko sari sai su garzaya kasuwar singa da ke nan Kano wajen dilolin mu wato Mazab Depot Malam Hamisu Hamir ko wajen Kabiru mai Sabulu ko kuma a kira 081-211-999
magnet tomato mix sabon tumatir leda mai inganci
Makarantar ci gaba da karatuttuka na Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Wudin take harabar ta tsohuwar hotel na Daula kan titin Murtala Muhammad Way ta fara daukar sababbin dalibai domin ba su gurbin karatu na IJMB da pre-degree dalibai masu credit 5 a fannin kimiyya wanda ya hadar da lissafi da turanci sune za su samu wannan dama
masu neman gurbin IJMB za su samu kulawar darussa daga hazikan malamai mun samar muku aikin gwaje-gwaje domin aiwatar da binciken kimiyya daliban da suka samu nasara a IJMB za su samu gurbin karatu a duk jami'o'in fadin kasar nan ko kuma jami'ar kimiyya da fasaha ta Wudul mutukar sun samu maki 6
masu neman gurbin yin pre-degree za su samu horo daga jajirtattun masana domin hubbasawa a darussan da suke da rauni an sahalewa wa'annan dalibai zana jarabawar pursuit TME mutukar suna da maki 160 a jarabawar JAMB
ku yi maza ku garzaya shafin hukumar jami'ar dake www.kust.wudul.edu.ng domin ku biya kudin form na naira 4000 sannan ku cike bayananku
sanarwa Dr. Abubakar Musa Director
Makarantar ci gaba da karatuttuka na Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta
Infocus Mobile Sabutaka Saburin Gintacciyar Wayar Infocus Vibe 1 ko Vibe 2 A yau wayoyin Infocus na daga cikin manyan wayoyi masu daraja da kima wanda za ku iya saye a cikin farashi mai sauki Infocus Mobile Phones an shirya su a cikin kyakkyawan tsari da zai baka sha'awa Wayar Infocus Vibe 1 sauki sarrafawa ga wireless radio tana kuma dauke da 1000 mAh babban battery mai karfi hadi da nagartaccen Bluetooth Infocus Vibe 2 na da manyan kyamarori guda biyu masu fitar da kyawawan hotuna na yin selfie like sim guda biyu da kuma gangariyar screen mai launi gata da yarika guda 7 wannan ya hada da turanci da french da kuma sauransu da kudi naira 10,000 zaka iya mallakar sabbin wayoyin Vibe 1 ko Vibe 2 wanda kamfanin Foxconn Technology Group ke yin su ana samun Infocus Phones a Beirut Road Farm Center kasuwar Sabon Gari da sauran guraren da ake sayar da wayoyin hannu dan zama dillali na wayoyin Infocus sai ka nemi Alhaji Adamu a gidan Ala Agege dake lamba 88 Beirut Road Pacific Center anan garin Dabo ko a baga lambar waya 0770620336
kar kai kwarwato sai Infocus
Shararriyar makarantar nan wacce ta fice wajen koyar da ingantaccen turanci dalla-dalla a cikin hikima da dabaru wato Al-Asad English Academy sun fara daukar sabbin dalibai masu son koyon ingantaccen turanci daga farko ko daliban secondary da diploma NCE ko degree ga maza har da mata ko ƴan kasuwa kuma sun tantar muku da ajujuwa na musamman don waɗanda ba su taɓa yin makaranta ba a ranar ko Asabar da Lahadi Litinin da Talata ko Alhamis da Juma'a kuma sun tantar muku da kayan karatu na zamani da kuma hanyar koyarwa ta zamani sannan babu cinkoso a cikin aji suka da suna koyar da darussa kamar haka how to read and write english grammar oral english conversational english literature and english da ma sauransu za ku iya samun form da ma register a makarantar Al-Asad English Academy dake Buhari Shopping Complex lamba 55 Hadeja Road Yankaba dab da ofishin MTN domin karin bayani kira lambobi kamar haka 0806015059
to madalla anan kuma wani binciken masana ne ke bayyana cewa idan har mutum ya ga yana yawan yin amfani da wayarsa yana daukan hoto samfurin selfie sau uku a rana to ya fara tunanin ganin likitan kwakwalwa idan ku har kaga kana yin hoto sau 6 har ma kana yadawa a dandalin sada zumunci to kyautuwa yayi makusantanka su kai ka asibiti da kansu domin masana sun ce ka dauki hanyar hauka tubura kamar yadda za ku ji daga bakin wakiliyarmu Samira Sa'ad Zakirai
wannan bincike wanda aka wallafa a mujallar lafiyar kwakwalwa ta International Journal of Mental Health and Addiction wanda kuma masana a fannin motsin kwakwalwa Mark Griff da Jenner Tanan suka nazarta ya bayyana cewa duk wanda yake da dabi'ar daukar hoton waya da ake cewa selfie a kalla sau uku a rana to alama ce da ke nuna yiwuwar cewa yana da tabin kwakwalwa. Masu wannan nazari sun bayyana cewar wannan nau'in motsuwar kai ya kasu kashi uku, akwai farin shiga, akwai matsakaici da kuma mai tsanani. Suka ce idan mutum yana daukar hoton selfie uku a rana ba tare da an yada shi a dandalin sada zumunta ba, to waɗannan suna cikin masu somusomin hauka matakin farko, amma waɗanda ke daukar selfie uku kuma su yi posting a Facebook ko Instagram, waɗannan sun shiga sahun masu hauka tuburan. Haka kuma waɗanda ke daukar hoton selfie a kalla sau shida kuma su yada a yanar gizo, waɗannan sun zarce hauka tuburan, suna dab da shiga turu. Masu wannan bincike sun yi gwajin ne a ƙasar India bisa la'akari da cewar galiban mace-macen da ake samu a duniya sakamakon daukar hoton selfie ana samu ne a ƙasar India.
To lalle fa sai a ba hankali dan mahaukatan za su yi yawa. Kungiyar kwadago ta kasa resan jihar Kano ta jinjinawa shugabancin kungiyar na kasa karkashin Comrade Ayuba Waba da sauran kungiyoyin da ke biyayya da wannan kungiya ta NLC bisa kokarin su na fafutukar tabbatar da ƙarin mafi kankantar albashi cikin wata wasiƙa mai kunshe da sa hannun shugaban kungiyar na jihar Kano Comrade Dr. Kabiru Adomin Jibar. Ta bayyana cewar jihar Kano na cikin jihohin farko da suka kudura aniyar fara biyan wannan albashi da zarar ya tabbata. Don haka kungiyar ta ce tana da yakinin cewar gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje OFR zai cika alƙawari ba ma sai an kai ruwa rana ba. Don haka ne ma kungiyar ke kira ga dukkanin masu ruwa da tsaki da su kammala shirye-shirye domin tabbatar da cewar ma'aikatan Kano sun fara morar wannan ƙarin albashi. Haka kuma kungiyar ta yi Allah wadai da batun satar yaran nan 'yan Kano tare da yin kira ga iyayen yara da su ƙara mai da kai wajen sanya idanu a kan 'ya'yansu. Haka kuma an bincika wani gida da wani pasto na coci ke gudanarwa da sunan cewa yana tallafawa mutane ne. Wannan pasto ya tara kananan yara da zaurawa da suka yi gudun hijira daga inda yakin Boko Haram ya daidaita inda yake mai da su addinin Kirista. Daga bisani har ma zargi ya yi karfi a kansa yana lalata da 'yan mutsi-mutsin yara da suka kaucewa wancan bala'i. Sama da mutane 4000 ne dai daga arewacin kasar nan ke sansanin wannan pasto da ke can a Benin. Sai a kasance da mu a shirinmu na gaba domin jin karin haske akan wannan batu. Ita kuwa shahararriyar malamar nan malama Hadiza Almar'atu Salaha ta samu jika har ma ta shirya walima ta musamman a ranar Juma'a da karfe 3 ne ma a gidanta da ke gadan kaya bayan masallacin Juma'a na Usman bin Affan. Haka kuma a ranar Lahadi Almar'atu Salaha ta shirya lacca ta musamman daga karfe 1 na rana zuwa karfe 5 a ɗakin taro na SAS kamar yadda aka saba. Allah ya kai mu. Yanzu kuwa lokaci yayi da zan sada ku da Samira Sa'ad Zakirai wacce ta dawo domin karanto mana wasiƙar ta takaicu.
Wanda ya turo da wasiƙar ya ce, ni dai na kasance ɗaya daga cikin uku a cikin 'yan uwana waɗanda muka gaji ladanci a gidanmu. Babban yayanmu ya fara ladanci kuma ya fara kiran sallah a kan lokaci, sannan yana duk wasu hidindimu da suka dace kowane ladani ya yi. Yana zama da kowa lafiya kwatsam sai rashin lafiya ta kama shi, kuma ajalinsa ya cika sai dai mutuwarsa ta ba kowa tsoro da firgici. Kasancewarsa ladani amma kuma da ƙyar ƙasa ta karɓe shi, domin kuwa ana binne shi ƙasa za ta wurgo shi sama har sai da aka yi ta'addu'a sannan abin ya daidaita. Daga nan aka naɗa mai binsa ana tafa shi ma dai mutuwarsa har ta fita wancan wannan mutsoratarwa har dai aka zo kaina. Me zai faru ranar da na fara ladanci na hau mumbari kenan zan yi kiran sallah? Abinda na fara cin karo da shi shine hangen gidajen matan aure, wasu a ban daki, wasu kuma babu kwakwarar sutura a jikinsu, kuma duka suna ta sabgoginsu ba tare da sun ankara da ni ba. Nan da nan nayi kiran sallah na sauko, jikina yana rawa, hankalina yayi matukar tashi, kuma duk sanda zan je kiran sallah sai na ci karo da gidajen matan auren nan, amma kuma bana kallon su. Babu abin da ya dawo min sai rasuwar 'yan uwana. Shin anya kuwa mutuwar wulakancin da suka yi ba shi da nasaba da kallon matan nan yayin da suke kiran sallah? Ni dai ina addu'a kuma ina roƙonku ku taya ni da addu'a Allah ya tseratar da ni.
An gaishe ki Samira. Ana kuma kamfanin IB kofar Nasarawa Global Communication wanda yake sayar da wayoyi ya zo muku da wata garabasar tsala-tsalan wayoyi masu kyau da farashi mai sauki. Haka kuma kamfanin yana shaida muku cewar masu san mallakar waya bashi za a iya basu, za kuma su biya a cikin watanni uku ko ma wata shida. Suka ce a shirye suke wajen mallaka muku kowace irin waya ce. Domin neman ƙarin bayani akan wannan bonanza ku garje shagonsu da ke lamba A9 New Dubai GSM Plaza Farm Center. Shagon yana kallon gidan mai na Total. Don ƙarin bayani sai ku tuntuɓi lamba lambar waya 08038788400. To ga kuma takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Usman Yakubu wanda Allah ya jarrabe shi da lalurar ciwon kashi. Mahukunta asibitin kashi na Dala suka buƙaci naira 225,000 domin yi masa aiki, kuɗin da yace ba shi da su, ba shi da dalilin su. Sai kuma takardar neman taimako ta Najat Hamza wacce ita ma dai ciwon kashi a asibitin kashi na Dala, aka kuma buƙaci naira 116,000 domin yi mata aiki. Sai kuma takardar neman taimako ta Sharifa Musa wacce Allah ya jarrabe ta da lalurar da har ta kai ana buƙatar naira 16,000 domin yi mata hoto, kuɗin da tace ba ta da su, ba ta da dalilin su. Haka kuma muna kiran iyayen Zulaihat Ahmad Isyaka wacce za a yi wa aikin idanu a asibitin idanu na Makka akan naira 25,000. Wata gidauniya mai suna Cibiyar Muhammad Yaro ta share mata hawaye ta biya mata wannan kuɗi. Ubangiji ya mata sakayya da gidan aljanna, abinda suke Allah ya sa su ɗauki ninkin baninkin a gidan aljanna. Sai kuma takardar neman taimako ta wani ɗalibi mai suna Mansur Musa wanda ya samu gurbin karatu, ake buƙatar naira 12,900 domin yi masa registration. Mahaifinsa ya ce ba shi da hali, da haka yake roƙon ku bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarsa.
A yaku kafatanin al'umar jihar Kano, ana sanar da ku bonanza bonanza, wato garabasa a katafaren kamfanin doron kuɗi Ventures.
Kwarai kuwa akwai dogayen riguna tsala-tsala da manya-manyan akwatunan zuba lefe ga duk wanda ya siyayya a katafaren kamfanin doron kuɗi Plaza. Za a bashi zindime miyar kyauta.
Ana yin wannan garabasa ne bisa bude sabon wajen doron kuɗi Ventures dake Hajkan Bakin Danja Daura da magabarta Kugarzaya kantin doron kuɗi Ventures dake Mu'min Plaza. Hajkam Daura da magabarta ko a reshen su dake namba 10-17 Hajkam, shima Daura da magabarta kan titin Katsina Road. Doron kuɗi Ventures suna da reshe a kofar Kabuga Gadangami Plaza da makekin reshen su dake garin Kaduna Mangal Plaza Daura da Shataletalan Labintis G86 da G58. Doron kuɗi Ventures haka zalika suna da reshe a garin Sakkwato Gawun Nama kusa da kamfanin Star Times.
Dan ƙarin bayani za ku iya kiran 08-03-61-24.
Hakikanin gaskiya dan aike ya gama aikin sa.
Hasken rana ko da duhu
solar system za mu saka,
ga ta ba hana bacci ba ƙara sai haske ta zan waraka.
Kamfanin Access Energy da haɗin gwiwar Access Business School sun kawo Kano arzikin horaswa kan fasahar samar da hasken maganin duhu ta hanyar amfani da hasken rana, wato solar energy. Masu takardar ilimin secondary zuwa degree na biyu master su ne da damar yin rijista domin koyon fasahar sanya lantarki hasken rana a kamfanoni, tituna da gidajen jama'a, ga kuma fasahar gudanarwa ga masu burin kafa irin waɗannan kamfanoni. Access Energy ya fara rijistar masu sha'awa headquarters sa dake Damarke Hotoro Daura da NNPC Depot nan Kano. Raba kanka da masifar rashin aikin yi alhali ga kwalin karatu a hannunka. Leka kamfanin Access Energy domin amfana da wannan tsari na koyon sana'ar sanya lantarkin hasken rana, wato solar, a gidajen jama'a da kamfanoni da kuma sana'antu. Don mai sha'awa ya tuntuɓi kamfanin Access Energy da ya sami lamincewar marketing ilimi mai zurfi a harkar sada ke Damarke Hotoro Daura da NNPC Depot. Ko ka kira wannan lamba 08-06-05-59-19.
Tsari ne mai inganci, masu gidaje sai ku saka
hasken rana ko
Yaya na ganka da nikin waɗannan kaya haka?
Mira kina.
Mira kuma ta tabbata kenan duk inda ka zauna. Mira. To wallahi inda kishi ya ce ba dai a gidan nan ba.
Shakur manki. Mira wata sabuwar manhaja ce da mu matuƙa babura mai kafa uku ke amfani da ita domin ƙara bunƙasa sana'ar mu. Kamar dai ka san tukunyar mu ta canza. Dan ni kwana nan ma mota zan siya na sake sakawa a Mira.
Yanzu na ta zance.
Mira ta samu tsaro ga matuƙa babura har da fasinjojin da nake ɗauka. Ga kuma rajin kaso 50 ragis ga fasinjoji. Za kuma ki iya kirawo ko ka kirawo Mira su zo har gida su kake duk inda kake so a rabin kuɗin da ya dace ki biya. Haka zalika domin kaiwa da dauko yaran mu daga makaranta duk Mira za su yi mu. Ga kuma sauƙin hanyoyin biyan kuɗi domin za ku iya biyan kuɗin ku cash ko ta hanyar ajiye kuɗi ta banki.
Lallai sauƙi ya zo mana har gida. To yaya za a yi na same su?
A ofishin su dake kan titin zuwa BUK Gaida House akan kofar Dan Agundi, ko a kira su ta lamba kamar haka 08-44-47-09 ko 08-44-47-09.
Fasinjoji kuwa za ku iya sauke manhajar Mira ta wayoyin Android ko Apple su fara amfani da shi nan take. Tuna da sunan Mira, hanyar sufuri mafi sauki.
A nan kuma makarantar Hikima English Academy na maraba da manya, matasa, 'yan mata da maza domin koyon harshen Turanci tsagwaransa. Makarantar Hikima English Academy ta ware muku aji na kowa da kowa da kuma aji na musamman mai ɗauke da 'yan tsirarin ɗalibai, wato dai special class, domin dai samun kulawa ta musamman. Akwai kuma ajin public speaking, sai kuma aji na kai kadai, wato ajin daga kai sai malam. ana gabatar da karatuttukan a ranakun Asabar da Lahadi da kuma ranakun Alhamis da Juma'a. Makarantar Hikima English Academy ta yi makuta na dillata tafai kamar Daily English mai fassarar Hausa da kuma Turanci Zalla domin koyon conversational English sai English oral practice da kuma 40 common mistakes in English. Dukkanin su wallafar Muktar Al-Hikima. Zaka iya sayan form ko register shiga makarantar a ofishin makarantar dake Shay Shopping Plaza dake kofar Gadan Kaya ko kuma neme sa lambar waya 08039597976. Duka duka kuma da wannan ne shirin ya zo karshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Bala Abdalla Amina Abdu Baka Noma Nisaiba Umar Madaki da Yakub Musa Kanwa da Amina Hamisu Isa Abdulrahman Hamisu na Madina da taimakon Salisu Ahmad Garanya suka sarrafa na'ura don sadan da ku Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.